إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين بركم ده دعاء دميتي غفا دكراتو أتكل التاهم من البركة والنشين كتاب التوحيد darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na hudu. Wannan darasin namu na hudu ya dakata ne a cikin mas'ala ta ainihin tara daga cikin babi na biyu na wannan littafi, wanda yau a darasinmu na biyar insha Allah za mu tashi a daidai farkon wannan matsala ta tara, wanda shi babin namu na biyu babi ne mai bayani akan manhajar tauhid, dukkan wanda ya tabbatar da tauhidi da kalan janna. To mun tsaya cikin masail na tara nashi, ko kuma matsala ta tara, inda za mu tashi a tasi'a فضيلة هذه الأمة فللر وانا الأمة تبقى منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالكمية دقرقودو كمية قرقودو كما أتي منين قرقودان سكذا والكيفية دقما صفة غاشي أننا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم taron gungun jama'a masu yawa, sai tsammanin cewa al'ummar sace sai aka ce a'a, wannan jama'ar annabi Musa ne ko jama'ar annabi Musa ce. Amma abin da ya shafi nau'in a kaifiya sifa ta suwayin gabayin Allah, da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari cewa za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba, dukan ba sa yin tawada, wayanga ba su yin tawada, su zo su ce suna so a yi masu, ko su su yi kuma ba sa yin lallas kamar sakiya kenan, kuma ba sa yin camfi. A takaicen takaitawa dai su suna dogara ga Allah madaukakin sarki, tare da cewa ya halatta a yi dukkan waɗannan abubuwa da aka ambata. Al'ashira, mas'ala ta goma, فضيلة أصحاب موسى فللر جماعة النبي موسى واندا أريكو وانا نيريك تشي واندا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يي إذ رفع لي سواد عظيم قسم سيأك أكو من تارن جماعة ميجرما سيأك تشي سيني دماني تشي والأمة تاتا أكا تشي واندا jama'ar annabi Musa ce. Wannan ya nuna jama'ar annabi Musa jama'arsa suna da yawa kwarai, al'umma ce mai tarin gaske. Sai mas'ala ta al-hadiya ashara, mas'ala ta goma sha ɗaya, aradul umami alayhi alayhi salatu wassalam, gitta wadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummomi, inda yace fara'aytun nabiyya wa ma'ahu ar-rajula war rajulan, sai niga wani ba annabi yana tare da mutum guda ko mutum biyu, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rahab, wani ba annabi kuma sai na gane shi da jama'a wanda ba yawa wanda ba su kai goma ba dukkan yawan su to wannan zamu ga a karkashin sa akwai fa'idodi guda biyu fa'ida ta farko akwai sance ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damuwa ɗebe masa bakin ciki ko bacin rai sadda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya anka gwada mai cewa ga wani ba annabi ko mutum guda bai samu ba yazo yayi kira hayya koma ga Allah amma bai samu wani mai mabi guda ba kaga kenan sai wannan ya zama ɗebe damuwa da sance bakin ciki da shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yana kiran al'umma wasu na bijirewa suna kauracewa suna fandarewa suna yin tawaye to ba shi aka fara yi ma ba sannan ya ga wani da mutum biyu kawai ya sama ya ga wani da bai samu mutanen da suka kai su goma ba sannan ga wani ma ya zo yayi da awa bai samu kowa ba amma alhamdulillah shi ga shi tare da gungun sahabbai ne masu yawa a hankali suna yawa a hankali suna yawa har yawan su ya zama ya kai ya kawo wannan ɗebe damuwa ta kamar dai Allah ta'ala na tuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ka ce musu ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni ne farko ba ga ya musu cewa ba ni a farko ba kaga kenan ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo na farko ba ba shine annabi na farko ba duk wani abu da ya sama na damuwa ko bacin rai a cikin wannan fa'ida ta farko zamu iya fahimtar wasu sun samu irin ta sai fa'ida ta biyu bayanin falala ta shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin darajar sa saboda shi ya kasance shine wanda adda al'umma babu wanda ta kai yawanta kuma shine mafifici a cikin sauran annabawa saboda haka a lokacin da aka gidda masa al'ummar sa yaga gungun jama'a a farko sai tsammanin cewa jama'a sun ce ashe jama'ar annabi Musa ne nashi sun yi na Musa yawa don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni makafirun bikum al-umam yawm al-qiyama ku ya aure ku yi soyayya ma'ana ku aure matan da kuke so sannan ku hayayyawa da yawa domin ranar al-qiyama in yi bugun gaba cewa ni ne na fi kowa yawan mabiya ni ne na fi kowa yawan al'umma da haka kenan Allah ya baka zuriya ba wani abu bane na kyama in ma Allah ta'ala ya baka zuriya to kada kai kyama kai musu addu'a ka tarbiyantar da su ka roki Allah ta'ala ya sanya mu rayuwar su albarka me yiwa zuriyar da Allah ya baka sai su zama hutawa gare ka ba su zama alaka kai ba ba su zama damuwa ba babban matsalar da muke fuskanta shine kyale yaya babu tarbiya wannan kuskure ne na daga cikin abinda ke samar da matsalolin da muke ciki a rashin yin tsaye bakin kokari mu tarbiyanta ba ka iya shiryar da danka amma kana iya bashi tarbiya Allah ta'ala shine mai shiryarwa idan Allah ya ga himmarka da kokarinka sai ya maka muwafaka ya shirya maka ƴaƴanka ya sa musu albarka ya sa su zama hutawa a gare ka to sai mas'ala ta azaniya ashara mas'ala ta 12 anna kulla ummatin aqiqa ko wace al'umma tuhsharu wahdaha ma'a nabiyha za a tayar da wannan al'umma tare da ba annabinta kenan ranar alkiyama mutanen annabi Nuhu alaihi salam za su zo tare da shi na annabi Musa na annabi Isa na annabi Harun na annabi Lutu na annabi Ibrahim na annabi Yusuf dukkanin annabawan nan gaba daya kowa zai zo tare da al'ummarsa a fagen alkiyama har ma ya zama cewa a daidai wannan kamar wanda aka ambata a baya gashi Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga wani da aka aiko duk kiran da yayi a bayan kasa bai wuce samun mutum biyu ba duk kiran da yayi bai wuce samun mutum biyu ba wani ma bai ma samu kowa ba daga cikin al'umma yayi da'awa har ya koma ga Allah bai samu wani mabiyi ba da haka kenan mai da'awa ko masu kira ko masu wa'azi su san cewa akwai hakuri a gaban su yin da'awa ya zama a cikin hikima yin da'awa ya zama akwai ikhlasi a cikin sa da nufin Allah ba da zimmar ka ga magoya baya ba ko mabiya ga sunan sun taru ta lallaga a'a fatarka ya zama Allah ya sa ka zama sanadin shari'a ta al'umma al-thalitha ashara mas'ala ta 13 illatu man istajaba lil anbiya wannan mas'ala tana karantar da mu cewa akwai karamci na waɗanda suka karba ma annabawa kenan ba duk al'ummomi ne na karba ma annabawa ba waɗanda yake sun karba ba su da yawa kuma wannan abin bayyane yake ta hanyar cewa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulat wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad nagoni ba annabi ma bai tare da kowa kaga wannan ya nuna maka cewa al'umma ta shiga badai ba wanda yayi imani da shi a jama annabi nuhu alaihi salam wanda ya shekara 1950 950 kenan yana kiran al'umma ya tabbata malamai sun kawo ruwayoyi mabambanta cewa dukkanin kololuwa ko tsololuwa ko adadi ko yawan waɗanda suka bayar da gaskiya ga Annabi Nuhu a cikin shekarun nan ba su zarta mutum 80 ba akwai ruwayoyi da kuma suka zo cewa adadin bai kai haka ba ba su wuce 60 ba wasu ma suna ganin ƙasa ga haka to in mun lura da irin tsawon shekarun Annabi Nuhu da irin da'awar da ya yada da rashin samun mabiya sai mu ga cewa babu shakka wannan ya nuna shi yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul ya iyar da sako da aiken da Allah ya aiko shi illa dai mutanen ne ba su yi imani ba saboda i'tibaru ma sai ya kun sai Annabi Nuhu alaihi salam yake cewa wala yalidu illa fajiran kafara innaka in tazarhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara ya Allah in ma baka halaka su ba kabbar su kai kyale su to za su fitar da bayinka kuma ba su haihuwar kowa in ba fajiri ba saboda i'tibaru ma sai kun wata ka'ida ta malaman balaga lura da irin dadewa da tsawon kiran da yayi amma ga adadin da ya sama kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin littafinsa cewa wala yalidu illa fajiran kaffara hikayatan an nuhin alayhi salam ar-rabi'a ashara mas'ala ta 14 anna man lam yujibhu ahadun dukkanin ba annaben da yazo gidan duniya yayi da'awa yayi kiran mutane zuwa ga su bi Allah su tsayanta Allah da bauta kuma ba wanda ya karba masa ta yati wahada a bayan alkiyama zai zo yana shi kadai saboda ba wanda ya karba da'awa dan cewa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad nago ni ba annabin da baya tare da kowa ma'ana ba wanda ya karba masa a da'awa al-khamisa ashara mas'ala ta 15 samaratu hadha al-ilm amfanin wannan ilimi wanda Allah ta'ala ya bawa bayinsa. Wa huwa adamul ihtirari bil kafa, shine rashin ruduwa saboda yawa. Saboda da yawa za ka ga gungun taron jama'a masu yawa za su kasance ne akan bata. Kamar wanda Allah ta'ala ya bayar da labari cewa wa in tuqi akthara man fil ard, idan kai da'a game da mayya yawa waɗanda suke a cikin ƙasa, yudilluka an sabilillah, za su batar da kai daga barin biyar hanyar Allah. Kuma akwai abin lura dangane da yawa ta wata huska ta daban, cewa idan mutum ya rudu da yawan jama'a ko da yawan da aggare su, yayi tsammanin cewa su ba za a rinjaye su ba, ko kuma su ne waɗanda za a taimaka, ma'ana su za su samu taimako saboda suna da yawa, wannan ma sai ya zama sababi da dalili na Allah ya bar taimakonsu. In ma kuna da yawa, to kada ku yi bugun gaba da yawan da ke gare ku, a'a, ku dogara ga Allah, sa'annan ku kama wani sababi da zai ba ku nasara, amma ba ku yi la'akari da yawan ku kawai ba. Saboda idan muka diba yawa, za mu ga mafiya yawa waɗanda a bisa bayan ƙasa ba abinda suke akan shi in ba akan bata ba. Don haka kada ka rudu da yawan al'umma, kada ka ce hakika mutane ga sunan na gane su da yawa, don haka ni ina ganin gungun masu yawa su ne ya kamata a ce inni, a'a, kada ka yi haka, kada ka rudu da yawa, a'a, kai dai ka tsaya ka diba ka gani wace jama'a ce wadda ta tsaya akan gaskiya, don ka bita ka zama tare da ita. Fala taghtaru aw la taghtaru bil kathra, kada ka rudu da yawa. In ya kasance akwai masu biya suna tahiya tare da kai akan gaskiya, to sai zamana alhamdulillah gungun jama'a da ka gani suna tahiya akan gaskiya, wannan kana iya bin su. Amma dabra da wannan akwai abubuwan lura guda biyu. Na farko, kada mutum ya lura da yawa halakakku, ga mutane nan masu yawa halakakku ka ce a kai bari in bi su mahalaka tare, kakka yi wannan. Fuska ta biyu kuma, kada ka rudu da yawa na waɗanda yake ga suna akan tsira ko sun ci nasara. Kada kuri ya ɗauke ka na cewa a kai ni ya zan zauna tare da wa'annan, ya zan zauna tare da wa'anga, kana ganin su ba kowa ne ba, amma kai kanka ka tabbata suna akan gaskiya, to sai ka dawo ka tafi tare da masu gaskiya, walau ko da na ƙasa ne. Da rashin kyama akan karamci, idan ya zama na mutane ga sunan suna akan gaskiya amma ba su da yawa, to ka zauna tare da su, wannan ba abin kyama ba ne, abu ne na alkhairi. Kuma haka ya kamata kowa mu yi kokarin zama. As-sadisa ashara, mas'ala ta 16, ar-rukusatu fi ruqya min al-aini wal-huma, an yi rangwame a cikin wannan matsala ta 16 fil ruqya, game da yin ruqya ta wada karanta wani abu na alqur'ani ko al-adiyatul ma'thura, wasu addu'o'i da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma abin da aka samu daga salafuna as-salih, bayin Allah na gari na kirki magabata, sai zamana an yi amfani da abin da aka sama daga gare su don neman warkuwa. To babu tawada illa min ainin, sai saboda kandu ana yin tawada, au matin ko masassara, idan mutum baya da lahiya ana karanta wani abu na alqur'ani a tawada masa ko a busa masa ko a shafa masa. السابعة عشرة مسألة تقوم شابكي أمق علم السلفي زرف علم مقباتا وانديانونا صحابة مزان الله صلى الله عليه وآله وسلم أقوي علم غريس ميوى أكا مبيانسو سنة ديوى شيزا حسين بن عبد الرحمن lokacin da aka yi tambaya sai ibn jubair ya tambaye su ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-bariha cikin kujiya wadda tauraro wadda tawhado qultu ana yace ni ne amma inni lam akun fi salati amma ni ba sallah nake yi ba to yana masa tambaya ma hamalaka mike ta kan wannan hadisin haddathuna ya kawo labari yaba sayyid ibn jubair to sayyid ibn jubair yayi yaba masa yace kada a hasana maninta ha ila ma sami'a wanda ya san abin da ya sani kuma ya dakata ga bakin sanin sa ya kyauta kenan bai wuce wuri ba bai shishigi ba ya tsaya daidai gurgudu sai sayyid ibn jubair ya kara masa ilimi yace walakin kaza wa kaza sai aka gane cewa hadisi na farko na Abdurrahman bin Hussein la yukalifu sani bai saba da na biyu ba na Sa'id ibn Jubair dan cewa sa la ruqyata illa min aynin aw humatin ba ai tawada sai saboda kandu ko kuma masassara sai zama hadisin harko bai saba ma hadisi na biyu ba kene ya halatta a yi tawada a tofa ko a shawa ko a busa wannan duk wani abu ne wanda yake ya halatta idan dai za a yi da alqur'ani saboda su wayan ga bayin Allah a riga muci cewa wala yastarquna ba su tawada su ba su nema a yi musu wala yastarqun ba su nema a yi musu tawada idan muka diba su ma nan mutane sun kasu kamar gida uku kashi na harko za mu ga cewa ya zama mutum shi ya nemi a yi masa tawada ya zama shi ya nemi tawada to su ba su yin haka su wadanga bayin Allah dan ba su nema kashi na biyu kuma ya zama idan wani ya zo ya yi masa tawada to ba zai hana ba shi bai nema amma idan za a yi masa bai hanawa idan wannan tawadar ta kasance ta tabbata ta inganta wannan ba za a ce ya kore ma mutum samun kammala ba sai a mataki na uku wanda shi kuma idan za a yi masa wani yazo zai sai kiyawa malam dakata na dai gode amma ba ni da bukata sai dai yin haka idan wani ya zo ya ma kace ya dakata baka so ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda bai hana ma Aisha uwar mu'mine ba a lokacin da tana yi masa ruqya haka nan sahabbai yadda Allah ta tabbata gare su ba sa hana ma wani mutum guda ba ba a taba zuwa dan ayi ma wani ruqya ba sai ya ce a bari saboda wannan bai da wani tasiri na cewa wai baka da tawakkuli ko kuma baka yi tawakkuli ba amma wancan matsayi alladina la yastarqun wanda ba sa nema ayi musu tawada to kaga matsayi ne wanda suka kai gare su ba sa nema ba su nema su ba su yi da kansu sannan kuma ba su neman wani ya yi musu amma kuma idan wani ya zo ya yi maka kace ya bari to kaga shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana uwar mu'mine tana yi masa ruqya amma bai ce ta bari ba ta samina ashara mas'ala ta 18 budu salafi nisantar magabata amma dai insan daga barin yaban mutum be malai safihi ga abin da bashi da magabata kama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ut tabi'in wadanga al-qurunu thalatha al-mufaddala ba su yaba maka da abin da baka yi ba kaga da sabanin mu a yau sai kaga mutun ya tashi madadin yayi nasiha ga wanda yake babbana wanda Allah ya ba mu tsayi sai ya kama yabo ne dai kaga bai ma tuna mai cewa yana da kure ba a'a yabawa kawai shi an nashi to su magabata ba su yaba ma mutun ga abin da bai yi ba saboda haka sai aka riko ma'ana cewa da shi Abdurrahman ibn Hussein yayi ako Hussein bin Abdurrahman yace amma inni lam akun fi salati amma wani lokacin da niga tauraruwar nan da ta wado da daddare mun kuma san tauraruwa ba ta faduwa ma'ana wannan yula din da ta kyalla to amma ni ba sallah nake ba missa saboda idan ya mutun ya ga tauraro gashi nan ya zo ya surmuyo irin yanda yake yi din nan na yula to zai lizimta cewa lalle wanda ya ga tauraro gaba walke yake to abinda wanda an walke yake hukuntawa ya zama ko dai yana sallah ko yana cikin wani shagali na daban wanda ba sallah ba to da haka sai ya ce shi kan dai ba sallah yake ba amma dai an cije shi kaga ba a yabe shi da abinda bai yi ba kuma shi bai yaba makai ne da abinda bai yi ba kamar ya ce yana sallah kaga idan da ya ce yana sallah to kenan da ƙarya yi sai bayani cewa amma a wannan lokacin kuna ba ta cije shi التاسعه عشره مساله تقوم شاتره قوله شورى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليك اوكاشا بن منسان انت منهم كانا cikin wadannan mutane da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba alamun wannan alamu ne min alamin nubuwa daga cikin alamun annabi annabanci bi ma'ana ba don Allah ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne ba to da bai san wannan ba kuma ba wai ya san gaibin bane a'a Allah ne ya sanar da shi wannan dalili ne akan annabancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ukasha dan misan Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya zo ya masa wannan tambaya Annabi yace anta minhum to yana nan yana kwadai yana cikin musulunci bai yadda musulunci gaba har Allah ya dauki rayuwa ta yana musulmi shi Ukasha bin Mihsan kuma gashi sahabi da aka yi samu wannan kujera tun a gidan duniya da aka wannan yana dalili daga cikin dalilai masu nuna cewa Annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka shi ma wanda ya zo na biyu ya ce masa ka roƙan mani Allah ya sa in zama a cikinsu ya ce Ukasha ya rigaye ka saboda hikima da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam malama suka yi bayani in ma dan wannan bawan Allah munafiki ne shi yasa annabi yayi haka ko kuma a'a annabi yayi haka dan ya tarbe kowa kada mutane su yi tururuwa kowa ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ka roƙa mani Allah ya sa ni in zama a cikinsu sai al-hadiya al-ishirun to al-ishirun mas'ala ta 20 fadilatu ukasha falalar ukasha ta hanyar kasancewarsa zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba in an ce za ka yi shaidu akan haka ka ce kai ka shaida Usama zai shiga aljanna Ukasha zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayar da shaida akan haka al-hadiya wal 20 mun san cewa ko shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yatiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha al-hadiya wali 20 ko ta 22 a alhadiya wali 20 ta 21 istimalul ma'arid aiwatar da yagganuwa ya halatta jama'a na zaune sai a gicco da wani abu da zai sa kowa ya motsa fahimtarsa a gani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa a cikin wannan al'umma za a samu mutum 70 da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba bayan da annabi ya wadi haka sai ya tashi ya shiga gidansa sai bar sahabbansa nan zaune sai su kuma sai suka kama tunani fa qala ba'dhum fala allahum alladhina sahibu rasulullah sahibu rasulullah wasu kace to muna ganin wa wadanda sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wasu kace muna ganin wadanda aka haifa musulmi ne ba su taba yin shirka ba suna dai da wadin abubuwan da suke wadi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo musu ya ba su bayani kene ya halatta koyo ai irin wannan na ganuwa ma'ana mutane su tattauna wata matsala ta ilimi don a gano mina na ita ko mina na hakikaninta wannan hayyo hakobe ana yin shi sai alhadiya ko athaniya wal 20 matsala ta 22 wanda kuma kusan ita ce ta ƙarshe husnul khulqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyawkyawar dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya mayar da wannan ainihin mutumin don rufe wannan kofa bisa ga abinda yake zo yana nema amma kuma bai tusa samun sa ba bai ce masa kai to Allah dakata a dakata a sai annabi ya ce masa a ukasha ya riga ka ukasha ya riga ka da aka kai hakuri tunda wani ya riga ka kaga kenan koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana cike da kyawkyawar dabi'a sai sa Allah ya ba masa ya jinjina masa wa innaka la ala khulqin azim lalle hakika kai babban manzo kana akan manya-manyan dabi'u kyawawa na gari kuma dabi'a mai kyawo ko dabi'o'i kyawawa lalle ne mu ma mai iyakar kokarin mu na ganin mun samu kyawkyawar dabi'a na daga cikin abin da ka samar ma bawa samun gawar Allah ya zama mai kyawkyawar dabi'a Allah ya azurta mu mu zama masu kyawun dabi'a wannan sarki na lokaci ko ya wato insha Allah kuma ne kamata mu dakata darasi na gaba sai mu fara da babi na uku babi mai bayani akan al-khawf min ash-shirk Allah ya muna muwafaka da dace abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kurin mu Allah ya yi mana Allah ubangiji subhanahu wata'ala muna roƙonka ka sauƙaƙa mana ka sauƙaƙa mu ƴan uwan mu jama'a musulmi al'amuran su gaba daya Allah ka sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba ka kare mu daga sharri wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk